Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na asubahin yau Juma'a 4 ga watan Agusta na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Murtala, me kanin labaran suke cewa a yau?
Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, wanda kuma shine shugaban kungiyar ECOWAS, ya aike da wata tawagar dattawa zuwa kasar Jamhuriyar Nijar, yayin da ya rage saura kwanaki 3 ga wa'adin da kungiyar ECOWAS ta bayar ga sojojin da su wato da suka yi sojojin juyin mulki. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ki amsa laifi kan tuhume-tuhume hudu da ake yi masa na yunkurin sauya faduwar zaben shekara ta 2020 domin ci gaba da mulki. Yan gudun hijirar Rohingya da ke zaune a sansanoni marasa galihu a Bangladesh suna nuna shakku kan wani shirin kasar China na shirya komawarsu Myanmar.
To, kanin labaran kenan aka saurara. A bangaren rahotanni kuma za a ji cewa wasu al'ummar tarayyar Najeriya sun bayyana rashin amincewa da daukan matakin soja akan sojojin Niger da suka yi juyin mulki, ko me yasa?
An zai magana sun husu sassauta su sako shi ko wani abu dai, wannan shine abin da ya fi dacewa. Amma yanzu idan ya zama wani fada ko kuma karfin to wadin gaskiya abin ba zai zo mana da dadi ba, ba Niger kadai ba ma Africa ma ba za ta zo mana.
Sam kuma a ji cewa masu ruwa da tsaki a harkar kasuwanci sun hallara a Kano domin a taru a fidda IRO musamman ma a arewacin Najeriya.
Most business na mu na arewa ba sa bin processed. How many numbers na business na arewa da sun yi registering da company mutu? Wanda registration ma muna bar irin kamar one man business, ba records na keeping cewa account.
Sannan a yau ma muna tafa da shirin manuniya na Isa Lawal Ikara. Amma da farko yanzu sai a gyara zama a saurari kashin labaran duniya na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Yayin da kasashen yankin Afirka ta Yamma suka yi matsayar shiga domin maido da tsarin demokradiyya a Niger mako daya bayan juyin mulkin soji, daruruwan magoya bayan gwamnatin sojin ta Niger sun tattaru a Yamai babban birnin kasar a jiya Alhamis domin zanga-zanga kan takunkuman da makwabtan kasashe suka kakabawa kasar. General Abdurrahman Tchiani, tsohon shugaban rundunar tsaron shugaban kasar Niger, ya hambarar da shugaba Muhammad Bazoum a makon jiya a wani juyin mulkin soji inda ya ayyana kansa a zaman shugaban kasa. Tchiani ya ce juyin mulkin ya zama wajibi saboda matsalar rashin tsaro da kasar ke fuskanta daga mayakan jihadi. To amma kuma alƙaluma sun nuna cewa ayyukan tashin hankali sun ragu da kusan kashi 40 cikin 100 a cikin watanni 6 na farkon shekarar nan ta 2023, idan aka kwatanta da watanni 6 da suka gabace su, a cewar wata kididdiga daga hukumar sa ido kan tashin hankula wato ACLED a takaice. Kungiyar ta ACLED mai cibiya a Amurka ta kuma bayyana cewa matsalar tsaro ta ragu sosai a Nijar sakamakon tsare-tsare da manufofin da gwamnatin Bazoum ta yi amfani da su tare da tallafin dakarun kasashen Faransa da Amurka. A halin da ake ciki kuma, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, wanda kuma shine shugaban kungiyar ECOWAS, ya aike da wata tawagar dattawa zuwa kasar ta Jamhuriyar Nijar, yayin da ya rage saura kwanaki 3 ga wa'adin da kungiyar ta ECOWAS ta bayar ga sojojin da suka yi juyin mulki da su maido da hambararren shugaba Muhammad Bazoum kan mukaminsa. Aikewa da tawagar dai wani sashi ne na matsayar da kungiyar ta ECOWAS ta yi a taron da ta yi a farkon makon nan, dangane da daukar matakan ganin an maido da tsarin demokradiyya a kasar Najeriya. Tawagar ta Najeriya tana karkashin jagorancin tsohon shugaban mulkin soji na Najeriya General Abdulsalami Abubakar da kuma mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar, wanda shi ma dai tsohon janar ne na soja. Tuni kuma da tawagar ta sauka a filin jirgin saman kasa da kasa ne Yamai babban birnin Nijar a jiya Alhamis, inda kuma suka sami kyakkyawan tarbo daga wasu manyan jami'an sabuwar gwamnatin mulkin sojin kasar.
I have just been given our marching orders to go to Niger and convey the feelings of the.
Jagoran tawagar kenan General Abdulsalami Abubakar jinkadan kafin tashin su daga Najeriya yake cewa an ba mu umarni ne na mu je Niger mu kuma isar da sakon shugabannin kasashen mu na ECOWAS kan cewa ba su ji dadi abin da ke faruwa a kasar mu ba. Mu kuma fadawa sojojin juyin mulkin da cewa an ba su wa'adi su daina duk abin da suke yi su kuma mika mulki ga sababbin shugaban kasa. Haka kuma za mu saurari nasu bahasi kana mu mayar da sako. Yan gudun hijirar Rohingya da ke zaune a sansanonin marasa galihu a Bangladesh na nuna shakku kan wani shirin kasar China na shirya komawarsu Myanmar, inda suke fuskantar barazanar kisan gilla da kone-kone daga dakarun sojan da ke mulkin kasar a halin yanzu. muna son mu koma gida amma karkashin wannan shirin na gwaji sojojin Myanmar za su tsare mu a sansanoni ba za su bar mu mu koma gidajen mu da kauyukan mu ba in ji Aung Meng wani ma'aikacin agaji na sa kai na Rohingya dake sansanin yan gudun hijirar Kutupalong na kasar Bangladesh a zantawar sa da muryar Amurka ta wayar tarho kusan yan kabilar Rohingya miliyan 1 ne ke zaune a sansanonin gudun wato dake gundumar Cox's Bazar dake kan iyaka mafi yawan su sun tsere ne daga farmakin da sojoji suka kai a Myanmar a shekara ta 2017 wanda yanzu haka ake ci gaba da shari'a ta kisan kare dangi akan sa kotun duniya bayan da shekara biyu tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a Myanmar kasar China ta maido da hulɗar kudda-kudda gwamnatin mulkin soja ta yanzu a ranar 27 ga watan Yuli yayin wata ziyarar bazata ta kwanaki biyu a kasar Myanmar manzon musamman na kasar China Deng Xiaoyun ya gana da wasu manyan jami'an soji ciki har da babban janar Ning Aung Klein.
To nan ba da jima ba Murtala zai sake dawowa ya karanto mana sauran labaran yanzu dai ga rahoton mu na farko wanda ke cewa yayin da wa'adin da kungiyar ECOWAS ta baiwa sojojin kasar Niger su mayar da mulki ga hanbararren shugaba Muhammadu Bazoum yake gab da cika a ranar Lahadi waɗansu 'yan Najeriya da ke makwabtaka da kasar ta Niger na ci gaba da kira ga ECOWAS da su guji ɗaukar matakin soja a kasar Niger don gudun tsotsi kan iya fada kan Bazoum da kuma fararen hula daga Maiduguri ga Haruna Dauda biyu da ci gaban rahoton
yayin da kungiyar da ake kira ECOWAS ta rayu ma sojojin kasar Niger na cewa su da mika wannan mulki ga shugaba Muhammadu Bazoum da ya kasance shugaban farin hula da aka tumbuke jama'a dai na ci gaban hankulan kungiyar kasashen ECOWAS din da cewa su guji abin da zai iya haifar da yaki kuma su yi lakari cewa Muhammadu Bazoum din na tsaye a hannun waɗannan sojoji saboda haka da zarar an tunkari sojojin kasar tsotsi na iya fadawa shugaba Muhammadu Bazoum din kungiyar ECOWAS din da sun yi barazanar daukar mataki da zalar sojojin Niger din suka ji mai da mulkin nan ga hannun farin hula da kuma suka deban masu mako guda wanda yanzu hakan ke ci gaba da karatowa masu lura da al'amura ne na ganin cewa wannan juyin mulki ya riga da ya gudana don haka ya kamata sojojin ECOWAS din su la'akari da fararen hula da ke jamhuriyar Niger din da shi kansa shugaban kasar Niger din wanda aka tumbuke na ganin cewa har yanzu ya hannun sojojin kasar mutane da ma dai na gudun abin da ka kai ya komo musamman ma na jifacin kasar cin halin gagani gayi masu lura da al'amura na ganin cewa ya kamata kungiyar ECOWAS sun yi magana kan sauran kasashen da sojoji suka yi juyin mulki da kuma yanzu hakan su yi kan karayen mulki musamman ma a lahiyar Afirka ba ta mai da hankali kawai akan jamhuriyar Niger ba nan idan aka ce batun soja duk soja ne kuma duk yawancinsu sababbu ne da aka tumbuke to kowane din shawara al'umma za su ba kungiyar ECOWAS game da wannan juyin mulki da kuma irin matakin da suka ce za su ɗauka na mako ɗaya da suka bada ga dai wasu 'yan Najeriya da abin da suke cewa.
To alhamdulillah baba gana na bata ne a gaskiya dai mu a gani mu da ya kamata a sulhunta ya mayar da wannan mulki gaskiya shi zai fi kaga ya ke wannan bada ya fara din za ya karba mulki amma kaga ba su halin za a shiga ba kiya ba su bar bazun nan ba an kai har ya wannan wajen ba za a ji dadin sa ba.
Assalamu alaikum ni ne Muhammad Laminu inda za sulhunta mayar mulkin alto in ba mayarwa ba kuma inda su ne ma Allah ya sa cikin sanyin ruwan sanyi dai a gama dan yaki ba alheri bane inda su ya tace a can fitina tana bacci in ta takata da ita ko kusan lokacin da za ta abin nan ba za a yi kare jini birgini shi ma ba zai tsira ba ko kuma ba za su tsira ba kuma zai taba lafiyan kasan da kuma rudani a ciki
sunana Shatima Lawan dan ba karfin soja ba su ma dai ba su bi ka wannan mulkin ba kuma in an ce za a bi wannan nan gaskiya kasan za ta shiga wani hali to saboda haka nan mu dai idan muke so ko kuwa dare muke so a yi din ɗan ECOWAS din a yi hanyar da za su yi su karbi mulkin ko su sojojin su mika mulkin a ruwan sanyi ba tare da an yi yakin ba to abinda dai kiran da muke wa 'yan ECOWAS din su zona har yanzu da kuma kasashen duniya ma da su sa baki a zona a sulhunta da su mika mulkin a furin kula da
su na Umar Tijani gaskiya abinda da ni nake gani yafi dacewa ba matakin karfin soja bane saboda idan aka juyi mulki su kuma suka zo suka karasa wani maganan fada din ya zama wani sabon abu kenan ni kamar gani na bana gwanon bayan a yi karfin tuwo din in za a yi maganar sulhu su sassauta fita su sako shi ko wani abu dai wannan shine abin da yafi dacewa amma yanzu idan ya zama wani fada ko kuma karfin to din gaskiya abin ba zai zo mana da dadi ba Niger kade ba ma Africa ma ba za ta zo mana da dadi ba saboda Niger da Nigeria musamman arewacin Nigeria kusan abu daya muke to yanzu idan maganar soja ya zo ya shiga cikin nan abin zai shafi mu kwarai da gaske musamman mu da muke nan bangaren saboda sun yi karfin to din ba bazun kade ba ma kowa ma abin zai shafe shi
wasu al'umman Nigeria kenan ke ba wa kungiyar ECOWAS shawara game da kaucewa amfani da karfin soja wajen kauda sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Niger Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Nigeria
a gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoto shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga Murtala da karshen labaran duniya
Aji Alhamis tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ki amsa laifi a birnin Washington kan tuhume-tuhume hudu da gwamnatin tarayya take yi masa na yunkurin soya faduwar sa zaben shekara ta 2020 domin ya ci gaba da mulki na tsawon wasu shekaru hudu a fadar White House Trump wanda ya musanta dukkan zarge-zargen da ake yi masa ya bayyana matsayarsa ne a wata ziyarar da ba kasafai yake kaiwa a babban birnin Amurka ba cikin shekaru biyu da rabi bayan kada shi a zabe na wa'adin mulkin sa daya a cikin tsauraran matakan tsaro a harabar kotun ta Amurka ya zauna a gaban kotu na tsawon rabin sa'o'i yana amsa tambayoyi daga alkalin magistrate Mozilla Opadilla inda ya bada cikakken sunansa Donald John Trump da shekarunsa 77 kuma ya yi rantsuwar cewa baya cikin maye na kowace irin kwaya Opadilla ya karanta wa Trump tuhume-tuhumen da ake zargin sa da suka da hada baki domin cutar da Amurka wajen sauya sakamakon zaben da dan Democrat Joe Biden ya kayar da shi wanda yanzu shine shugaban kasa sannan aka jera masa tsawon hukuncin daurin da zai iya fuskanta idan aka same shi da laifi daga nan sai Trump a cikin shigar da ya saba ta shudiyar court da jan likitai ya shaida wa alkalin cewa bai ansa laifi ba kan tuhume-tuhumen masu shafuka 45 da wani babban lauyan tarayya ya gabatar a ranar Talata bisa umarnin lauya na musamman na ma'aikatar shari'a Jack Smith a ƙarshe jami'an Amurka sun ce an kama wasu ma'aikatan ruwa biyu da ake zargi da laifukan da suka shafi tsaron ƙasa da kuma alaƙa da China jami'an gwamnatin tarayya sun faɗa wani taron manema labarai jiya Alhamis cewa an kama wani matukin jirgin ruwa mai shekaru 22 Jin Shao Wei bisa zargin sa da laifin leƙen asirin da ya shafi hada baki domin aikewa da bayanan tsaron ƙasa ga jami'an ƙasar China tuhumar ta bayyana cewa Wei ya tuntuɓi wani jami'in leƙen asirin gwamnatin China a watan Fabrairu shekara ta 2022 kuma ya bada hotuna da bidiyo na jiragen ruwan Amurka a gurfanar da wani sojan ruwan na biyu Wang Heng Zhao a gaban wata kotun tarayya da ke Los Angeles da laifin karbar cin hanci da rashawa domin baiwa jami'in leƙen asirin China hotuna da bidiyo masu muhimmanci na sojojin Amurka duka ma'aikatan jirgin sun musanta aikata laifi to sai an bada umarnin a ci gaba da tsare su har zuwa lokacin da za a ci gaba da sauraren karar a ranar 8 ga watan Agusta a waɗannan garuruwan
Murtala Faruk sun yi nake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na gaba wanda zai kai mu kanan dabon Najeriya. Inda aka yi wani taron masu ruwa da tsaki kan harkokin bunƙasa ƙanana da matsakaitin masana'antu suka koka kan yadda mutane wato mutanen lardin arewacin Najeriya ba sa samun damar cin gajiyar lamuni da tallafi da gwamnatin tarayya bankuna da cibiyoyin raya tattalin arziki kan bayar da nufin ciyar da tattalin arzikin al'umma gaba daga Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya aika mana da ƙarin bayani cikin wannan rahoton
Malata taron wanda yawa kana a tsangayen nazarin harkokin kasuwanci da tattalin arziki wato Dangote Business School dake Jami'ar Bayero Kano sun mayar da hankali ne kan koma bayan da masu kananan sana'o'i da matsakaitan masana'antu a jahohin Arewa ke fuskanta saboda rashin hanyoyin tallafi da lamunin kudade daga cibiyoyin hada-hadar kudade na gwamnati da masu zaman kansu al'amarin da ke haifar da karancin ayyukan yi da koma bayan tattalin arziki a yankin arewacin Najeriya
mamaki da yawa da ya kamata a ce mutanen mu musamman matasa masu ƙananan masana'antu sun bi sun moru wannan damammaki to amma babu ma labarin ba su san labarin ba ba su san kuma yanda ake bi ana samu wannan damammakin ba dan a haɓaka kasuwanci
Alhaji Shehu Dalati kenan guda cikin masu shirye taron anda dai ana barin arewa a baya wajen cin gajiyar tsare-tsaren tallafawa masu kananan sana'o'i da matsakaitan masana'antu da gwamnatin tarayya kan bullo da su akai-akai na baya-bayan nan dai shine lamari korancen kudade da gwamnatin Najeriya ta fitar na biliyoyin naira ta hannun bankin bunƙasa tattalin arzikin ƙasa wato Nigerian Development Bank inda aka ce fiye da kashi 40 cikin 100 na kudaden sun tafi ne a jihar Lagos kawai Malam Saliu Idris da ke zaman manajan ayyuka na musamman na bankin na cikin mahalarta wannan taro.
Rashin ganewa most business in namu na arewa ba ta bin processes. How many numbers na business na arewa da su yi registering the company in Lutsu? Banda registration ma muna mura irin kamar one man business ba records da keeping cewa account. Wannan duk abubuwa ya kamata a shi yasa muka zo nan Kano yau cewa mu yi bayan mutane su gane. So awareness muka create so da 'yan arewa su gane cewa akwai procedures da ya kamata a bi kafin a setting wannan.
Ga alamu dai masu kananan masana'antun sun karbi wannan kalubale. Hajiya Husaina Umar Ahmad na da karamin kamfanin matsar gyada a rukunin kananan masana'antu da ke dakata a Kano.
Mun yi dan maramin shirya duk requirements din da suka ce mu fito da shi zamu fito da shi kuma zamu je commercial bank kuma muna da desk officer yanzu da suka bamu idan da wata damuwa zamu tuntube su ko mu tattabi KCCI za su shige mana gaba tabbatar da jama'a jihar Kano mata da matasa da manya SMEs sun yi assessment.
To sai dai a cewar Professor Murtala Sabo Sagagi daya daga cikin masu gabatar da makala a yayin taron akwai kalubale
sai an hada karfi da karfe shi yasa muke cewa dole sai su jihohi sun shigo cikin harkar duk abin da aka ce kai shi a Abuja idan jihar ka bata rungume shi ta karbe shi ba mutanen jihar ka ba za su samu ba so shi yasa muke magana cewa jihohi su shigo domin a zauna da waɗannan bankuna a ga yadda za a sa waɗannan bankunan su abin da ya kamata saboda yawanci zaka ga can sama din wato sarrai yakan shiga cikin harkokin din da ka kawo kuɗi a Najeriya kuma kace kuɗin nan zai tafi wajen talakawa ne to ka san akwai matsala ba sai na ga maka matsala ba kowa ya riga ya santa to saboda haka ku jihohi da kuke san mutanen ku su samu wannan tagomashi sai kuma kun shigo an dama da ku
ko da yake taron ya kunshi dukkanin masu ruwa da tsaki a bangaren tafiyar da harkokin masu kanana da matsakaitan masana'antu a Kano amma gwamnatin jihar Kano bata sami sukunin tura ko da guda cikin jami'anta ba duk wada goran gayyatar da masu shirya taron suka ce sun tura wa gwamnatin Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
to kai da Mahmud Ibrahim Kwari waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita ta 102.5 zangon FM sannan ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com da kuma adireshin mu na kafafen sada zumunta na Facebook Twitter da Instagram domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu ga shirin mu na gaba
manuniya
wanda ƴan masar da dantare Najeriya suke cewa suna iyaka kokarin su game da tata da tantance minisoci wasu masana a Najeriya na musu kallon ƴan nanaye
ni ban ga wani abu daban da yanda aka saba ba da hadir yanda ake tantance ministoci a majalisar dattawa
aikin mu ba zaba bane amma aikin mu shine a zabo a kawo mana sai mu tantance kuma shine annan mu nayi
game da har kallar hambarar da gwamnatin Bazoum a Niger kuwa ƴan jam'iyyar adawa da masu mulki ne yake ci gaba da baje bayanin da ada ake ganin shi a boye
duk cikin kasar nan ko ina an yi tir ba a yarda da su ba saboda haka su ne suka ce sun karbe mulki amma bata kare
babu hashi ga waɗanda suka yi jefin mulki al'umma kasar Niger ta yi musu kowa
shi kuwa masanin siyasar duniya da harkar diplomasiya Professor Kamil Sani Fage bai ce wa duniya yake cewa ai rikicin Rasha da Ukraine ne ke neman na so zuwa Africa ta salon juyin mulkin da yace akwai su manyan duniyan da ke ta faman alaye
waccan rigima da ake fama da ita ta yakin Russia da Ukraine ita ce za ta iya yin naso idan ba a yi hankali ba a wannan rikici na Niger
wadannan faso mun ta muka tattabo cikin tarin muryar da za ku za ci wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma salamu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk safiyar juma'a kai tsaye shiri na 129 cikin jerin shirin manuniyan da ke san ganin an sharewa talakawa hawaye mai yuwa kuma tunanin takun toshe abubuwan da ka iya sa zub da hawayen ne suka sa wasu masana ke ganin ba abin da ya sauya a Nigeria idan dai har za a yi waiwaye Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja ya ce salon tata da tantance ministoci a tare Nigeria har yanzu dai bata sauya zani ba domin ya lura akwai alamu na yaye yaye
ni ban ga wani abu daban da yanda aka saba ba da hadir yanda ake tantance ministoci a majalisar dattawa rashin samun wato ingantattun mutane su zo ne a cikin wannan ma an samu wanda ba su inganta ba kun wanda suke da wata kila kashi a gindini dama suna da matsala anan ma an fara nuna akwai wanda ko karatun nasu bai kai ba duk irin dai abin da aka sauwa samu
to daktar wishin yaya kamata su majalisar dattawa su tantance ministocin
to abin da ya kamata shine kowane minista an turo shi an san ga aikin da zai wa'annan ma'aikacin suna da committee a cikin su wanda wa'anda suke cikin wannan committee wasun su sun dama sun zauna a majalisa shekara 8 shekara 16 za su iya sanin me wa'annan ma'aikatar take cikin wannan mu'amalar za a kafa yanda za a yi wa kasa aiki amma an ka kula yanda ake a Najeriya ana daukan mutum ne saboda a biya shi ladan shi ko kuma zai amfani a tafiya ta gaba ko kuma yana da kusanta wacce ana son shi ma a ce masa ya yanke talauci daga yau
to daktar kana ganin za ta canja zani kuwa Najeriya
abin da zai canza za a ci gaba da yanda ake tafiya ne saboda wannan abin da aka kafa kenan tun farkon siyasar har yanzu
sai kuma tsohon gwamnatin jihar Zamfara wanda da masajjan tarayyar Najeriya ne sanata Abdulaziz Ziyari na jihar Zamfara da ya dinga takuntun kuɗa tarin tamboyi ga tsohon gwamnatin jihar Kaduna ya ce iyaka abin da suke yi kenan duk lokacin da aka ce shugaban kasa ya kawo musu jerin sunaye
tun yanki mai shine ya an kawo sai ya aikin da constitution ba mu dama shine ce mu tantance ko mu gamsu sanin kun sai mu kama shi ci gaba da aiki da abin da ya kawo aikin mu ba zaba bane amma aikin mu shine a zabo a kawo mana sanin mu tantance kuma shine annan mu nayi
na ji tambayoyin da kai wa tsohon gwamnatin jihar Kaduna Nasiru El-Rufai me yasa ka ga ya dace kai mai wa'annan tambayoyin
a to saboda na san layin da mu muke tafiya nasu ba mutumin wanda asabo gare ni ko ba na san yadda yake tafiya da mu'amalar sa da kuma kudayen sa ga abin da yake son ya ga wannan sashen na ba da wutar lantarki da hurhudowa da masana'antu na san sha'awar sa a wurin saboda haka muna sa rai zato kyakkyawa cewa zai shugabanci wannan ma'aikatar so akwai bukata in taɓa wannan haujin domin al'umma su san cewa sun san shi da dama amma dai su ƙara sanin cewa wanda a wurin to ya san matsalolin wurin da kuma Najeriya kuma abin da yake yanzu za a yi
ba wai ka yi waɗannan tambayoyin ne bisa wai ka ga kamar ya cancanci wannan wurin ba ne
cancanta duk abin da ka ba na su da cancanta don an san shi kuma an sa abin da ke kafin yau
tun bayan sanar da an barar da gwamnatin Muhammadu Bazoum na jamhuriyar Nijar wasu ƴaƴan jam'iyyar suke cewa babu yadda za a yi su miƙa wuya saboda ka koma da mai ko dan mai za su tabbatar da sun yi tawaye sakataren yaɗa labarin jam'iyya mai mulki ta PNDS tarayya Malam Iro Isa ya ce a gaya duniya ba za su taɓa ruguguwar rungumar gwamnatin soja a Nijar ba idan dai har suna raye.
Mai da ƙasar Nijar bayan ya nuna ba su da kishin Nijar ba su da tausayin talakawan Nijar saboda haka mun yi Allah waddai kuma ba za mu yarda ba za mu shiga gwagwarmaya da su duk cikin ƙasar nan ko ina an yi tir ba a yarda da su ba saboda haka su ne suka ce sun karɓe mulki amma ba ta ƙare ba
me kake nufi da ba ta ƙare ba
saboda al'umman mu ta Nijar za ta tashi tsaye ta yi gwagwarmaya da waɗannan su waɗanda suna tsoron 'yan ta'adda amma sun zo su gwada ma 'yan Nijar bindiga alhali 'yan Nijar su suka sai musu bindiga da kuɗin lahonsu suka ba su don su kare mutuncinsu
idan kuka nemi shiga kafarwar rundo guda da waɗannan sojoji ba ku ga zai iya zama muku tarnaƙi
ai ba yau aka fara baya ma an yi hakan sojoji sun tashi sun karɓi mulki kuma mun yi gwagwarmaya da su ba so ɗaya ba ba so biyu ba saboda haka mun saba ne da gwagwarmaya kuma yin tazami
sai dai kuma game da ƙaƙaba ƙa'idojin takunkumin takurawa sojojin Nijar da suka yi juyin mulkin da eko wato sidiya wata yi kuwa wani ɗan jam'iyyar Model Lumana ta adawa Malam Muhammad Maiduka ne ya ce ai babu wani abu da zai sauya domin kan 'yan ƙasar ta Nijar ya riga ya waye
ni a tunanina ita sidiya ba su yi tunani ba sosai
saboda irin matakan da suka dauka sai a ce kusan na babu kasa wanda aka yi jinin mulki wadanda aka dauki matakai irin wadannan kuma wannan abubuwa ne wadanda ba su sawa mutane su dawo akai ne saboda al'ummar kasa ita ce ke sai ta san cikin halin da take kuma yau kowa ya gani da aka fito aka bada goyen baya taro ne wanda ba a taba yi ba nan cikin yamai da mutane sun ga al'umma da fifi sun hito wannan shine nuna cewa mutane na cikin kangi sosai kuma al'ummar kasa ba ta yarda da irin wajen tahiya ba ta zamanto ko an zabe ka kana mulkin kasa zamanto ba ruwan ka da al'ummar kasar ka sai dai abin da wasu ke so dan haka babu hashi ga waɗanda suka yi jofin mulki al'ummar kasar Nijar ta yi musu kowa dan haka zancen matakai da suka duka ko su yi amfani da su ko kar su yi amfani da su ba zai hana ba Nijar su ci gaba insha Allah
kuma dai wannan rudani da rikita-rikitar rugurguza gwamnatin da aka zaba a jamhuriyar Nijar ya sa masana irin su Farfesa Kamilu Sani Fagen da malami ne a Jami'ar Bahar ta Kano wallahi na ga yau duniya cewa akwai su abubuwan dubawa game da wannan juyin mulkin da yace akwai su kasashe da ya lura suna ta faman kewaye kewaye
eh gaskiya ana ganin cewa maganganu da shi bazun yayi cewa ya nuna wa ita Faransa yatsa sa shi yayi zama dalilin da Faransa ta yi fitukutun ture shi duk da ta fito a yanzu tana nuna cewa bata goyi da bayan juyin mulkin ba amma an san a gurare da yawa tayi hakan
so amma prof ya bayanin ka ambaci kuma Rasha me shigo da Rasha
ita Rasha ka san a siyasar kasa da kasa da a tsarin ta na komunisanci da Rasha da China ba sa shiga harkar siyasar duniya yanzu da suka shigo suna kokari ne su samu kafa inda za su zauna shi yasa da akai wannan ita ce kadai wacce tace tayi maraba da wannan juyin mulki kuma ta shiga daman a makocin Niger da haka wacce rigima da ake fama da ita ta yakin Russia da Ukraine ita ce za ta iya yin naso idan ba a yi hankali ba a wannan rikici na Niger
tutun da zamu yi baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mi sallama sai mun sanar dukkanin masu da bifin dafe mu rafiko cewa kwanakin su fa suna ƙara ƙarewa ne kullun aka ce gagari ya waye domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 1393 ne su yi sallamar sakin ku da suke ganin sun daddafe idan ma sun yi sa'a kenan babu maganar kiranye kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zo muku musamman ma da Suleiman Muminu Barma da Muhammad Hafiz Baba lese Mahmud Ibrahim Kwarin jahar Kanawa da kuma Mamman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da miliyoyin da muka yi amfani da su babu alamar jirwaye ni Isa Lodi Kara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada ma cikin sabon shirin na Manuniya
to an gaida na Ikra yanzu kafin mu yi karkare shirin ga Mursala ya sake dawowa da labarai amma a takaice
yayin da kasashen yankin Afirka ta yamma suka yi matsayin shiga domin maido da tsarin demokradiyya a Niger wato mako ɗaya bayan juyin mulkin soji ɗaruruwan magoya bayan gwamnatin soji ta Niger din sun tattaru a yamma babban birnin ƙasar Niger Alhamis domin zanga-zanga kan takunkuman da makwabtan kasashe suka kakabawa kasar a halin da ake ciki kuma shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu wanda shine shugaban ƙungiyar ECOWAS ya yake da wata tawagar dattawa a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban Najeriya General Abdusalami Abubakar da mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad zuwa kasar jamhuriyar Niger yayin da ya rage saura kwanaki uku ga wa'adin da kungiyar ta ECOWAS ta bayar ga sojojin wanda suka yi juyin mulkin da su mai da hafararren shugaba Bazoum Muhammad kan mukaminsa jagoran wato ƴan gudun hijirar Rohingya da ke zaune a sansanonin marasa galihu a Bangladesh na nuna shakku kan wani shirin kasar China na shirya komawarsu Myanmar inda suke fuskantar barazanar kisan gilla da kone-kone daga dakarun sojan da ke mulki a kasar a halin yanzu.
Kama sauraro duka abin da shirinmu na safe yau ya kunsa kenan sai kuma zuwa can an jima da hantsi da salin karfe 8 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato karfe 7 kenan agogon Ghana da GMT kuma sake dawowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyi ne da taya ni gabatar da shirin sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni Solomon Abu da injiniyan mu Jimmy Cook. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'assalam.